الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin al-Imam al-Bukhari da ke nan rijiyar Zaki, a wannan yammaci na Litinin garin Talata. Yau muna 29 ga watan Rabi'ul Awwal, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447, wanda kuma yake daidai da 22 ga watan 9 shekarar miladiya ta 2025. A wannan majalisi na mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna Al-Furqan Bain Al-Haqq Wal-Butlan, wallafar Al-Imam Shaykhul Islam Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad ibn Abd Al-Halim ibn Abd Al-Salam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 86 a wannan littafi. Kamar yadda muka sani, wannan littafi yana magana akan wato hanyar bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa muminai alkawari, inda har za su yi imani kuma su yi taqwa, to Allah zai hore musu hanyar da za su iya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya. Za su iya bambance tsakanin hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama da hanyar shaidanu waɗanda suka zo da abubuwan da suka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine abin da shi wannan littafi yake tattaunawa a kansa, hanyar bambance tsakanin gaskiya da ƙarya, tsakanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na gaskiya, da kuma abin da masu cakuɗa addini suka zo da shi na ƙarerayi. Mala yace faslun, wa kullu man khalafa ma jaa bihi ar-rasulu لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل، بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم وظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ما ليتي وكل من خالف ما جاء به الرسول دكوان وانديسابا وابن من زو يزود الشي، لم يكن عنده علم بذلك تبايد وان إلمي ليدن قنش ابن من زو يزود الشي، ولا عدل باشد وانا عدلتي تاردش، بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم وظن. با أبندكي تاردشي سي جاهلتي دزالنتي دشاتفئي، وما تهوى الأنفس دا أبند زكاتاكي سو، ولقد جاءهم من ربهم الهدى كما حقيقة شريعة هذا مسلق أبنك جنسو. وذلك يدأ الأمر يكي، لأن ما أخبر به الرسول فهو حق باطنا وظاهرا. دك وانا أبدا النبي صلى الله عليه وسلم إلى برتاشي دو وانا لابارا دا النبي صلى الله عليه وسلم يباير تو قسكياني أباد ننسى لظاهر ننسى تكنسى دا وجنسى، فلا يمكن أن يتصور أن يكون الحق في نقيده بزيت يوبا أهنكال تشتوا واتو gaskiya tana tattare da abin da yake shenci abin da manzo yazo da shi. Wa hina idin, to in haka ne, fa man i'taqada naqidahu, duk wani wanda ya kudirce kishiyar abin da annabi yazo da shi, kana i'tiqaduhu batilan, to aqidarsa ta zamo lalatacciya. Wal i'tiqadu al batilu, lalatacciyar aqida kuwa, la yakunu ilman, ba za ta taba zama ilimi ba. وما أمر به الرسول فهو عدل لا ظلم فيه، دو أبن من زن الله صلى الله عليه وسلم يأمرني دشي آدل چيني باب زالين چي أتكنسا. فمن نهى عنه وند دزيهانا أبن دا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني دشي، فقد نهى عن العدل تو ينهانا آدل چيني. ومن أمر بذده وند يأمرني دكيشير أبن دا من زن الله يأمرني دشي، فقد أمر بالظلم تو حقيقة يأمرني دزالين چي. فإن ضد العدل الظلم، دومين زالنشي شيني كيشير عدلشي. فلا يكون ما يخالفه إلا جهلا وظلما وظنا وما تهوى الأنفس. أبند يسابع وأبند النبي أمر نلشي بزي تبزم وابسي جاهلتي كما ذالنتي كما ذاتو وتشاتف دي سند أبند زكاة تسكيسو. أنا مالن ينا بادا وتفومولا وتقائدا zaka iya gane abin da yake gaskiya da abin da ba gaskiya ba duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to wannan la shakka gaskiya ne kuma duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi adalci ne babu wani abin da annabi ya zo da shi wanda ba gaskiya ba kuma ba adalci ba saboda duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yayi umarni da shi ko yayi hani to daga Allah ne ba gaban kansa yake yi ba abinda Allah yayi masa umarni ne yayi masa wahayi yake zartarwa duk abinda kuma Allah ne ya zartar da shi koi umarni da shi koi ba da labarin sa to gaskiya ne kuma adalci ne kamar yadda yake wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan kalmar ubangijinka ta cika ta fuskar gaskiya da kuma adalci wato idan labari ne ubangiji subhanahu wataala ya bayar to babu shakka gaskiya ne idan kuma wani hukunci ne Allah yayi to hukuncin na adalci ne babu zalunci a cikin sa to idan haka kalmar ubangiji take adalci ne da gaskiya ne da adalci to duk abin da annabi ya zo da shi tunda daga Allah yake zuwa da shi in attabi'u illa ma yuha ilayya ba wani abu da nake bi sai abin da aka yi min wahayi to idan annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake fada yake umarni da shi wahayi ne daga Allah kaga zai zanto shi ma gaskiya ne kuma adalci ne to a haka kenan dukkan wani abu da za a zo da shi da ya ci karo da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to wannan abun ba zai taba zama gaskiya ba ba zai taba zama adalci ba saboda haka duk wani wanda ya saba wa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da sunnar sa to babu shakka wannan ba shi da wani ilimi na gaskiya na hakika domin ilimi na gaskiya shine abinda Allah ya ce da manzansa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu Allah ya ce manzon Allah ya ce wannan shine ilimi duk wani abin da mutum zai zo da shi sabanin abinda Allah ya faɗa da manzansa to ba ilimi yake zuwa da shi ba saboda haka duk mutumin da zai yi magana ta ilimi shine wanda zai rika magana yana cewa Allah ya ce yana magana yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana kawo ayar alqur'ani a mahallinta yana kawo ingantattun hadisai a mahallin su to wannan shine ilimi abinda duk yake shiyanci wannan duk wata magana da za a tura ita tawarware aya alqur'ani ko tawarware hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan ba ilimi bane jahilci ne saboda haka mai irin wannan magana yake ta jahilci sannan kuma ba mai ilimi bane jahili ne duk mutumin da zai faɗi abinda yake kishiyantar abinda Allah da manzansa suka zo da shi to wannan ba mai ilimi bane jahili ne abinda yake tare da shi kuma ba ilimi bane to shine yake cewa wa kullu man khalafa ma jaa bihi ar-rasulu lam yakun indahu ilmun bidhalika wala adlun duk wanda ya kasance yana sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana saba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to wannan ba shi da wani ilimi da ya danganci abinda manzo Allah ya zo da shi kuma abinda yake fada ba adalci bane ba adalci bane zalunci ne balla yakunu indahu illa jahlun wa zulmun wa dhann abinda duk yake fada jahilci ne zalunci ne kuma shaci fadi ne ba gaskiya bane duk abinda yake shiyanci abinda Allah ya zo da shi yake umarni da shi to wannan jahilci ne shaci fadi ne abinda Allah ya zo da shi da manzansa shine ilimi Allah yana cewa qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa taqrusun qul falillahi al-hujjatul baligha Allah yace ba komai kuke bi ba qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana shin kuna da wani ilimi da za ku fito mana da shi wato kuna da wata saukakkiyar aya ko wani ingantaccen hadisi da za ku bayar a cikin abinda ake tattaunawa a kansa ko cikin abinda kuke da'awa kuna cewa addini ne kuna da wani ilimin da za ku fito da shi? Allah ce in tattabi'una illa dhann, ba komai kuke bi ba sai shaci fadi, kawai wani zaton ku ne da kuke kawo a zuciyar ku shi kuke fada. Wa in antum illa takhrusun, ba komai kuke yi ba sai shaci fadi. Saboda haka Allah shike da hujja, isasshiyar hujja. Qul fa lillahi al-hujjatul baligha, Allah shike da isasshiyar hujja, abinda zaka danganta shi zuwa ga Allah da manzansa, wannan shine hujja. Amma duk abinda zaka yi na shaci fadi da roman baka da misali da mafarkai, duk wannan ba zai taba zama hujja ba da za a karata da abinda Allah da manzansa suka zo da shi. Shi ne malam yace wa mata hawal anfusu, da abinda zukata suke so. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, abinda kawai san ran mutum yake sha'awa shi ne kawai yake faɗa. Duk wanda kowa ya saba wa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, to ƙarshe zai bi san zuciyarsa ne. Daman ɗayan biyu ne, ko dai ya bi abinda manzo Allah ya zo da shi, ko ya bi san zuciyarsa. In ya bi abinda manzo Allah ya zo da shi, to ya kubuta daga bin san zuciya. In kuma ya bar abinda manzo Allah ya zo da shi, to ya fada cikin san zuciya. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Haka Ubangiji subhanahu wataala ya sanya hanyar guda biyu ce rak, ko dai a ansa kiran Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko kuma a bi san zuciya. Allah ce in ba su ansa maka kiranka ba ya Rasulullah, to ka sani san zuciyarsu suke bi. Saboda babu wani ba wata hanya ta uku, ko dai mutum ya zama dan sunna ne, ko kuma ya zama dan bid'a ne, dan san bin zuciya. Amma ba zai zama tsakiya ba, shi ba sunna a ce gashi nan dai wannan sai dai a faɗa da baka kawai, amma dole yana ɗaya. Ko dai yana yin sunnar, to sunnar yake yi, ko kuma baya sunnar, to bid'a yake yi, ko bai ce bid'a yake ba, bid'a yake. Saboda ita sunnar ita ce alamar barin wato barin bid'a. Yace fa illam yastajibu lak, in ba su ansa maka ba, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Babu wani abu kuma na tsakiya, wani neutral, shi a tsakiya yake, shi ba na shi ba na, dole sai ya zaɓi dai ko wannan ko wannan. Fa dai na najidai ne, Allah ya ce hanyoyi guda biyu ne, imma shakiran ko imma kafura, fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Akwai wani abu a tsakiya? Babu komai. To saboda haka yace wannan abinda suke faɗa ba ilimi bane, matukar ya saba wa abinda manzon Allah ya zo da shi. To nan ba ilimi bane, jahilci ne, zato ne, sannan kuma bin san zuciya ne, sannan kuma zalunci ne. Wa zalika li anna ma akhbara bihi ar-rasul fa huwa haqqun batinan wa zahiran, da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa, to gaskiya ne ciki da waje. Wannan shine alamar yadda da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne. Kalmar da kake faɗa ashhadu anna muhammadar rasulullah, ka yadda cewa shi manzon Allah ne. Me yake nuna cewa ka yadda? Ka gaskata shi akan duk labarin da ya bayar. Ka yadda ba makaryaci ba ne, ba kuma wanda zai faɗi shaci faɗi ba ne, zai faɗi abin da yake da tabbas a kansa ne. Saboda haka ko ka san abin ko baka san shi ba, ko ya kama hankalinka ko bai kama hankalinka ba, wannan kai ta matsewa. Amma dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai gaskiya ne, shi mai gaskiya ne. Saboda haka shi ne tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar والاجتناب ما نهى عنه وزجر. وانا شيني معنى الكلمة اشهد ان محمد رسول الله ديوا متاني سنة فقرت امام السماء معنى التبع شي وانا شيدا النبي صلى الله عليه وسلم من زن الله ني شيني كاية دك قسك تاشي اجب لا بارن دي باير كاية دك يمسا داعا تكين دو ونو امرني دي باير كاية دك بجي ودك وانا ابن دي اگر قدي اكن سيهاني. Wannan shine ma'anar kashe da cewa shi manzon Allah ne. Amma in zaka faɗa da fatar baki, sannan kuma kai abinda ranka yake so, ka ƙaryata maganganunsa, kai watsi da umarninsa, kai kuma abinda ya hana ka yi, kuma kana faɗar magana ta fatar baki, to wannan shine Allah ke cewa zalika qauluhum bi afwahihim, magana ce kawai ta fatar baki. Maganar fatar baki ba ita ce ake la'akari da ita ba, ana la'akari da abin da ya ɗarsu a zuciya, sannan ayyuka suka gaskata shi. كما يدعى الحسن البصري يكيتو ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل إيماني با تشكا با كيباني دا بودة شبودة شي با كما كاين أدو بني لذاك أدو دشي إيماني شيني أبن دي دا سوء زوتيا كما أيوكا كسكا جسكا تاشي gabo aikin gabobin shi suke gaskata abinda zuciya ta kudurci duk abinda gabobinka suke yi shi yake nuna abinda yake cikin zuciyarka dan ita zuciyar dama ita ke bawa gabobin umarni idza salaha alqalbu salaha aljasadu kulluhu saboda in zuciya ta gyaru duk jiki ya gyaru saboda haka da duk mutumin da kaga ya samu istiqama to zuciyarsa ce ta fara samu istiqama idan ta samu matsala to gaba ɗaya lamuransa za su tabarbare to shi yasa gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam da manzancin sa shine gaskata duk abin da ya bada labarin sa kai da cewa batinan wa zahiran ciki da waje haka yake fala yumkinu an yutasawwar an yakuna alhaqqu fi naqidihi ba zai yuba ayi tunanin samun gaskiya a cikin kishiyar abin da annabi ya zo da shi a ce ga sunna ita ce abin da annabi ya zo da ita ga bid'a annabi bai zo da wannan ba kuma wannan abin da annabi bai zo da shi ba kuma shi ba zama gaskiya bid'a ita ce take kishiyar ta sunna kamar yadda aka sani shirka take kishiyar ta tauhidi ikhlasi yake kishiyar ta munafici to haka nan abin da bid'a take kishiyar ta sunna to duk abin da aka ce kishiyar sunna ne kuma yanzu to shi ma gaskiya to abubuwa bi masu warware juna ba za su taba zama gaskiya ba sai dai ɗaya zama gaskiya ɗaya zama ƙarya amma duka biyun su zama gaskiya ba zai yiwu ba dole sai an samu ɗaya ne zai abin da annaqidani la yajtami'a abubuwa bi masu warware juna ba za su haɗu ba dole aka samu ɗaya a samu ɗayan ya tafi a ce rai da mutuwa rai ko mutuwa a ce mutum ya mutu kuma yana da rai ba zai yiwu ba ko dai ya mutu ko kuma yana da ran ba za su abin nan ba za su haɗu ba to haka abinda a ce ga mutum nan yana motsi kuma a tsaye yake chak a ce sakin ne mutaharrik sukun wal haraka naqidan ne ko dai mutum ya zama mutaharrik ne ko ya zama sakin ne amma ya zama a lokaci ɗaya sakin mutaharrik hada la yutasawwar to haka nan la yutasawwar ba za yi ayi tunanin haduwar bid'a da sunna su hadu ba za su hadu ba kuma idan har zanto sunna ita ce gaskiya to bid'a ƙarya ce sauraka kaga ba za a samu bid'a hasana ba da zama hasana kuma ta kishinci abinda annabi yanzu kuma ta zama hasana ai ba zai yiwu ba shi ne yace wa hina idin to tunda haka ne fa man i'taqada naqidahu kana i'tiqaduhu batilan duk wanda zai kudurce kishiyar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to abinda ya kudurce ƙarya ne ba gaskiya bane duk wani abin da aka ce aqida ce to ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fara kudurce ta to iya kudurce ta gaskiya ne duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin sa na sifofin Allah gaskiya ne abin da alqur'ani ya zo da shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata na sifofin Allah duk wannan gaskiya ne wani wanda zai zo da kishiyar abin da annabi ya zo da shi na sifofin Allah to wannan babu shakka ya zo da wani abin da ba zai zama gaskiya ba sai dai zama ƙarya saboda haka aqidar ka ta gaskiya ita ce wacce ta dace da aqidar ma'iki sallallahu alaihi wa sallama don aqidar da ta saba wa ta annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan aqidar ba gaskiya bane shi yasa dukkan wata aqida da za ta yi tawilin sifofin Allah ta canza musu ma'ana bayan kuma babu wani hadisi kwaya ɗaya na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya canza ma wannan sifar ma'ana dan sifatul istiwa daidaito da ubangiji akan al'arshin sa da alqur'ani yayi tanada tashi tanada tashi alqur'ani a wajen gurare bakwai a cikin alqur'ani da Allah yana cewa ya daidaita akan al'arshin sa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisan sa bai taba fadar wata fassara da ta saba ma wannan da alqur'ani ya zo da ita ba sai daga baya can bayan wasu shekaru masu yawa wasu su bayyana su canza wa ma'anar abin da su canza wa ayar ma'anar kuma ya zanto nasin ne gaskiya na annabi ba gaskiya ba kaga ai hankali ba zai karbi wannan ba shi yasa ya ce ba zai taba yiwa ba a suranta cewa wai gaskiya tana cikin kishiyar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kudurce da haka dukkan abinda wani ya kudirce kishiyar abinda annabi ya kudirce to ba gaskiya bane wal i'tiqadul batil shi kuma ita kuma aqidar da ba gaskiya ba la yakunu ilman ba zai taba zama ilimi ba saboda haka kaga wasu tawili da suka zo daga baya har aka samu wasu suka yi karfin hali da jara'a suke cewa tariqatul salafi aslamu wa tariqatul khalafi a'lamu wa ahkamu wai hanyar magabata suna sahabban annabi da tabi'ai da limaman shari'a waɗanda suke daukan ayoyin sifofin Allah subhanahu wataala da hadisai da suka zo akan zahirin su ba tare da suna musu tawili ba suka ce aslamu wannan tafi zama kubuta baka kutsa ba ballantana kaje kai abinda za ka bar abin yadda Allah ya ce arrahmanu alal arshi istawa kai ma ka ce arrahmanu alal arshi istawa baka canza masa ma'ana ba suka ce to wannan yafi zaman lafiya amma kuma sai suka dawo sai suka ce wa tariqatul khalafi hanyar yan baya baya su kenan da suka zo daga bayan sahabbai a'lamu tafi cika ilimi saboda wai za su kutsa su gano wasu ma'anoni da sahabban annabi ba su gano ba don haka yafi zama ilimi kuma yafi cike yafi zama cikar hikima saboda haka suna da cikar ilimi da cikar hikima kaga kenan anan sun danganta wa tariqatul khalaf sun danganta mata jahilci sun kuma danganta mata wauta sun danganta mata aljahl was safa cewa hanyar magabata hanya ce take tattare da jahilci amma dai mutun ya kubuta tunda bai ma gwada kwanjinsa ba amma su sun gwada kwanjinsu kuma sun yi nasara saboda haka suke tare da ilimi to shine ana ibnu taymiya yake ishara zuwa ga wannan cewa ba zai taba zama ya zama naqidin abinda annabi yazo da shi ba ya zama ilimi ba zai zama ilimi ba sai dai ya zama jahilci amma ba zai zama ilimi ba wama amara bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi fa huwa adlun to adalci ne la zulma fihi babu zalunci a cikin sa duk wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi to wannan abin adalci ne a cikin sa saboda umarnin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada ba umarnin sa nashi na kansa ba in ya bada umarni to da umarnin Allah ya bayar dan Allah ya ce masa ya fastaqim kama umirta ومن تاب معك ولا تطغوا الله تعالى كتريا كم كمر يندا اكا امرتيكا كتريا كم اندا اكا امرتيكا da kai wadanda suka tuba tare da kai kakku wuce iyaka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama baya wuce umarnin da Allah subhanahu wataala ya bashi to duk kuma wani umarnin da Allah ya bayar to adalci ne babu zalunci a cikin sa Allah bai sasance bai zalunci ba faman naha anhu فقدها عن العدل وانا زي زو يا حنا ابيندا منزا الله صلى الله عليه وسلم امرني ده شي تو هي kamar yana hana adalci ne wanda duk zai hana abinda annabi ya umarni da shi to yana so ya hana adalci ne ومن امر بجده wanda kuma zai umarni da kishiyar abinda annabi ya zo da shi faqad amara بالظلم to yayi umarni da zalunci fa inna ضد العدل الظلم domin in aka ce adalci to kishiyar sa shine zalunci kishiyar adalci shine zalunci fala yakunu ma yukhalifuhu illa jahlan saboda haka a takaice dukkan wani abin da ya saba wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to wani abin ba zai taba kasancewa ba sai dai ya zanto jahilci wa zulman ya zanto zalunci wa zannan akwai wawun anan ya kuma zamo wato shaci fadi wanda suke cewa inna dhunnu illa zannan wa ma nahnu bimustaqinin shaci fadi kawai muke ba mu da yaqini to duk abinda kaji ana ba a da yaqini ba a da shaci fadi ake to wannan ba hanyar manzo Allah bace wa ma ta wal anfus kuma abinda kawai zukata ke so ne ba shari'ar da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi da ita ba wa huwa la yakhruju an qismaini to shi wannan abinda ya saba wa hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai fita daga abubuwa biyu ba wato kashi guda biyu ahsanuhuma an yakuna shar'an li ba'd al-anbiya thumma nusikha idan to wani yazo da wata shari'a ta wani daga cikin annabawa wanda suka gabata amma shari'ar annabi ta shafe wannan shari'ar saboda duka annaba wanda suka gabata kowanne Allah ya sanya masa shari'a da tsarin rayuwa duk sun yi tarayya a tauhidi amma abin da ya shafi shari'a yadda za su yi bautar Allah da yadda za su yi mu'amala a junansu wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne daga cikinku mun sanya masa shari'arsa da tsarin rayuwarsa to annabi sallallahu alaihi wasallama shine da yazo da shari'arsa da alqur'ani sai ya rinjaye akan dukkan wata shari'a shine wa muhaiminan alai Allah ya ce yayi galaba akan dukkan wata shari'a da ta gabace shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama shari'arsa ta danna kowace shari'a ta danna shari'ar annabawa wanda suka gabata duka har zuwa na ƙarshen su kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi Isa alaihi salam saboda haka shari'arsa ta danne wannan to idan mutum ya zo da wani abin da ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama mafi kyan abin da za a gani tare da shi ya zo da wani abin da da can wani annabi daga cikin annabawa an sa shi an ba shi damar yayi wannan to amma zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam an shoke wannan wannan shine mai dan dama dama wato wata bid'a ce dai amma kuma a da can akwai sanda ta taba zama shari'a akwai sanda ta taba zama shari'a kamar yanzu ana maganar zubewa ana gaishe da mutum yana tsaye ana zubewa ana abin nan sai wani ya ce maka ai alqur'ani ya ba mu labarin kisar annabi yusuf da ƴan uwansa kharru lahu sujjada suka fadi suka yi masa to kaga yana fadar hikayar abin da yake a cikin shari'ar annabi yusuf alaihi salam annabi yusuf alaihi salam ya yi aiki da shari'ar kakansa annabi ibrahim alaihi salam cewa tabatu millata abai saboda ka ya bi hanyar annabi ibrahim ne da kuma ƴaƴan annabi ibrahim wato iyayensa to amma shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama wacce ta zo da kamalar tauhidi wato da tsare dukkan wata hanyar da za ta iya kaiwa ga shirka ko da wanda ya yi ta ba shirka yake nufi ba amma yau da gobe in ana tafiya za a kai ga yin shirka to shari'a da annabi ya zo da ita sai a datse hanyar kada ma a bar wani ya bi hanyar saboda wata rana zai bille can wajen shirka din shine himayar da annabi ya zo da ita himar tauhid duk abin da yake zai taba tauhidi koda a asalinsa koda asalinsa ba zai zama ya ci karo da tauhidi ba amma kuma yau da gobe zai iya kaiwa zuwa ga taba tauhidi to shari'ar musulunci da ta zo duk sai ta datse wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin hadisin Mu'az ibn Jabal lokacin da suka zo suka nemi annabi ya musu umarni su fadi su yi masa sujjada saboda sun ga ana yi ma sarakunan da suka gani sarakunan Farisa da Rum ana musu irin wannan haka su ma su bari su yi wa annabi annabi ya hana su ce law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha li idami haqqihi 'alayha da akwai wanda zan yi umarni ya yi ma wani sujjada to da sai in ce ma ta ta yi mijinta saboda girman haƙƙinta da yake kansa wanda ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai umarni da wani ya yi ma wani sujjada ba ba zai umarni da a sujjada ba kaga in shafe waccan abu to kaga mafi karancin abin da zaka ce wani ya zo da wani abu da ya saba wa shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama a baya da wani tushe can a baya an taba yi to wannan shine mafi sauki ya zo da wani abin da ya saba wa shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba zai zama ilimi ba ba zai zama gaskiya ba zai zama adalci ba inda har ya ci karo waccan ka'ida ta farko tana nan inda ya ci karo da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to ba zai zama ilimi ba ba zai zama gaskiya ba ba zai zama kuma adalci ba to saboda haka dukkan wani abin da yake shari'ar annaba wanda suka gabace mu ne an shafe ta to ba aiki da ita amma sai ga wasu suna ya soyo zabura wai yana karanta zabura to kai ga alqur'ani ka bar ki ka tafi zabura to wannan inda ma ya tabbata cewa wannan abinda yake karanta shirman da yake karanta zabura ce ai wannan shirman ba ita ce zaburan ba duk shirme ne amma rubuta masa zabura yana ta fama da ita to ga abinda alqur'ani yazo da shi Allah ya ce wa muhaiminan alaihi alqur'ani ya danna dukkan wasu littafan da suka gabata saboda haka hatta annabi Isa da yazo ai ba duka abinda yake cikin attaura aka tabbatar masa ba an shafe wasu abubuwa wali uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum nazo da in halatta muku wani abinda aka haramta muku saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yazo ya kawo wani abinda ya canza wasu abubuwa na dokokin annaba wanda suka gabata a dokar annabi Musa alaihi salam a shararar taura idan da jasa ta taba guri sai dai ka yanke guri da almakashi saboda haka in kana zaune yaro ya maka fitsari sai dai ka sa almakashi ka yanke gurin ba magana ka wanke to saboda haka su aka shar'anta musu saboda a shari'ar annabi Musa akwai tsanantawa saboda yadda Yahuda suke da taurin kai sai Allah ya ta tsananta musu a cikin abubuwa aka haramta musu kitse aka ce haramun ne su ci kitse to saboda haka kaga wannan shari'ar ta kauda zuwan annabi Isa alaihi salam shi da kansa yazo halatta musu wani bangaren abinda aka haramta musu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yazo ya zanto dukkan wani abu da dada lafiyayye to halal ne addinin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abu mai cutarwa kazanta haramun ne addinin annabi sallallahu alaihi wasallam الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم سوراك دكا وانا أبندا يكمي كوني تو النبي هزود أمر نيدا وانن أبو دا أبندا يكمر كوني النبي هزود حدا وانن أبو shine amuruhum bil ma'ruf wa yanhamu 'anil munkari sanan dukkan wani abin da yake lafiyayye ne da dada ne to musulunci ya halatta shi babu wani abu mai dadi lafiyayye ko musulunci ya haramta shi babu shi sanan duk wani abu wanda yake mai cutarwa kazantacce musulunci ya haramta shi shine saboda haka musulunci ya zo bi tahlili kulli tayyibin wa tahribi kulli khabith duk wani abu mara kyau mara dadi shi yasa kaga ba ta yadda taba ta zama halal ko ba a ce taba ba alqur'ani ba haka yasa cikin tayyibatin ba ko zai ce za ka ce taba tayyibatin ne to in ba ta cikin tayyibat tana cikin khaba'is to kuma dukkan abin da yake khabis haramun ne wanda idan da ce ma abin nan babu wasu abubuwa na cutarwa da suke tattare da shi tana dauke da abubuwan da masu yanta su masu kamfanonin da suke yanta su da kansu suke gaya maka cewa tana sa cutar kansa tana sa cutar waye tana ta gaya maka manyan cututtuka rubuta a ce tana abin nan to kaga ko wannan kadai ya isa ko da kanshin turare take wannan kadai abubuwan cututtukan ya isa zanto haramun ci amma yanzu shi ne ake samu wasu lalatattu ba ta gari suke sayin taba daga nan su kai ta Saudiya wai an ce tafi gora samun kuɗi an turo min wata mata ana ta jayayya da ita wani malami ya ce da su taba ba haram ba ce taba makaruhi ce shan ki banza barin ki banza ya ce wannan malamin ya cuce ki ki rasa abinda za ki kai ƙasa mai tsarki sai wannan kazantar mutane suna zuwa can dan su nemi gafarar Allah ke kuma kina can kina zuwa da miki ƙara saba wa Allah ki kusance shi ki saba masa to saboda haka dukkan wani addini da ya gabata an shafe shari'arsa duk wani abu a cikin sa mai kyau to shari'ar musulunci ta kunshi wanda ya fi shi kyau duk wani abu mai kyau a cikin shari'o'in annaba da suka guji to addinin musulunci ya zo da mafi kyansa saboda alqur'ani duk abin da yake nuna shi ne mafi kyan inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam saboda duk abin da yake cikin addinan da suka bata mai kyau to addini ya zo musulunci ya zo da wanda yafi shi kyau saboda in kana so ka je ka dauki dukkan wani umarni da ya zo a cikin littattafan da suka gabata ka dau old testament ka dau new testament ka kwatanta ka yi comparative studies tsakanin alqur'ani da waɗannan littattafan guda biyu ka duba kaga abin da yazo nan mai kyau ka duba kuma shari'a mai tazo da shi ta musulunci sai kaga na shari'ar musulunci yafi kyau saboda ya dace da kowane zamani da kowace irin al'umma da kowace al'ada ba inda za a dauko shari'ar musulunci a ce ta cikin wasu mutane a ce saboda al'ada su shari'a bata yi daidai da su ba babu su sai dai in sun fita daga sifar mutane sun zama wasu abubuwa daban mutum mutumi ko wani abu daban amma dai mutane ne dan adam ne to shari'ar musulunci za ta tafi tare da shi sai dai in Allah ya cire zare masa hankalin ya koma kamar dabba to kuma wannan kaga ai ta shari'ar ta mutane ce ba ta dabbobi ba malam yace wa adnahuma mafi kaskancin waɗannan abubuwa biyu mafi kololuwar a ce abinda ka zo da shi da yake shiyance na annabi sallallahu alaihi wasallam da can a shari'ar wasu annabawa an taɓa halatta shi amma mafi kaskancin kuma kaso shine an yakuna ma shari'a qattu ya zanto sabsamma a tarihin addinai ba a taɓa shari'anta shi ba bal yakunu min al-mubaddali yana daga cikin abinda aka caccanza فكل ما خالف حكم الله ورسوله duk abin da ya saba wa hukuncin Allah da manzansa fa in ma shar'un mansukh wa in ma shar'un mubaddal ma shara'ahu Allah ko dai zama shari'a ce amma an sha an soke ta tintini ko kuma ya zanto shari'a ce da aka juya ta aka canza ta ba ita ce shari'ar Allah din ba ma shara'ahu Allah Allah bi shar'anta ta ba bal shara'ahu shari'un bighairi iznillahi wani mai kafa doka ne mai kafa wata shari'a ne yazo da ita a matsayin doka ba da izinin Allah ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce amlahum shuraka ushra'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko suna da wasu ababan tarayya ne da suka shar'anta musu wani abu a addini wanda Allah bai izini da shi ba wato ibnu taymiya alaihi rahmatullah yana fadar cewa kalmar shari'a kalmar shari'a tana da ma'anoni guda uku lafzu shar'i tana da ma'ani talata ma'anoni guda uku ko dai zama shar'un munazzal shar'un munazzal shari'a ce da aka saukar da ita daga sama Allah subhanahu wataala shi ya aiko da mala'ika zuwa ga wani annabi aka kawo masa shine shar'un munazzal ko ya zama shar'un muawwal wato fahimta ce shari'ar fahimta ce ta wasu malamai wasu waɗanda suke masana shari'a su suka fahimto wannan daga cikin shari'ar suka yi bayaninsa shi ne shar'un muawwal ko ya zama shar'un mubaddal ko shari'a ce wacce ta zo amma ba ita ce ta asali ba an canza ta shar'un munazzal shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a littafinsa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne shar'un munazzal shari'a saukakkiya daga Allah ita ce shari'ar da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a littafinsa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya yi bayaninsa a sunnata to wannan wajibi ne akan kowa inda ya ce shi musulmi ne ya bi wannan shari'ar ba wanda aka dauke wa bin wannan shari'ar wanda kuma ya yi da'awar cewa shi an dauke masa ko ya dauke wa kansa to ya kafirta an gane ko ita wannan shar'un munazzal wajibi ne akan kowane musulmi da yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ba wai zabi aka bashi ba zabi ne in ya ga dama ya dauka ba in ya ga dama ya bari fa kana lil mu'minin wa la mu'minati idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim aka ce ga hukuncin da Allah ya zartar mu'mini namiji ko bace ba wanda yake da nashi zabi dole ya dauki zabin Allah ba shi da zabi anan to wannan shine shar'un munazzal shar'un muawwal shine wanda shine mahallin ijtihadi mauridun nisa' wal ijtihad mahalli ne da ijtihadi malamai ne suka ce wannan abu ga hukuncin saka kiyasi da muka yi ga mun gane cewa wannan abin zai dau hukunci kaza shine ake cewa mazhabarwa ne mazhabarwa ne mazhabarwa ne ce mazhabar Maliku mazhabar Shafi'i mazhabar Abu Hanifa mazhabar Imam Ahmad wannan duka abu ne da malamai suka gano suka ce ga hukuncin da suke sa tsammani shine hukuncin Allah da ijtihadin su to wannan ba wanda za a wajabta wa sai ya bi wannan ba kuma haramta mutum bin sa ba ba wajabta maka dole sai ka bi shi ba kace dole sai kai ba ka zama malikiya ko ka zama hanbaliya ko ka zama shafi'iya ko ka zama hanafiya ko ka zama zahiriya ba dole bane abinda ka gamsu da shi ta fuskar fatawa saboda abinda ka gane na dalilai ko kuma a gamsuwa da malamin da yake baka fatawa shikenan dama cewa akai fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamu ku je ku tambayi masana in ba ku sani ba wannan shine abinda aka dora maka in baka cikin masanan to tambayi masanan abinda duk suka gaya maka ka samu tsira a gaban Allah kai abinda shi ya ce kai to wannan shine shar'un muawwal ijtihadi yana ciki waɗanda suke ijtihadi a cikin wannan bangaren ba bisa san zuciya ba to idan mutum ya dace da shar'ul munazzal to yana da lada ribi biyu yana da lada kashi biyu ladan ijtihadin sa da kuma ladan dacewar da yayi in kuma yayi ijtihadi ya kuskure yana da lada daya shine na wannan ijtihadin da yayi kuma kuskuren sa abin gafarta masa wannan karkashin ash-shar'ul muawwal sai shar'un mubaddal shine wani abin da za a zo da shi wanda ya ciki shi abinda manzo Allah ya zo da shi shine abin da muke magana akan sa yanzu saboda haka da hadisan ƙarya suna cikin shar'un mubaddal jirbabbin hadisai za dinga kawo da su ba sa cikin littattafan dawainul islam malamai tuntuni sun yi magana akan su watsatsun hadisai ne ko ma yanzu aka kirkiro su wasu hadisan ma kwata-kwata ma makaryatan baya ma ba san su ba sababbin makaryata ne suka zo da to wanda duk suna karkashin ash-shar'ul mubaddal haka nan tafsirai da za a fassara alqur'ani fassara ta san zuciya fassara da ta saba fassarar annabi ta saba fassarar sahabbai ta saba fassarar malamai na kwarai at-tafasirul maqluba wannan duk suna cikin ash-shar'ul mubaddal duk bid'o'i duk wata bid'a tana karkashin wannan kaso na uku shine ash-shar'ul mubaddal to wannan baya halatta ga wani ya bi wannan shari'ar duk wata doka da wani dan adam zai zauna ya tsara ta ci karo da ta Allah to tana cikin ash-shar'ul mubaddal in kaga ka bi ta to tilasta maka akai ba kai dai da ka iya amma shari'a ba ta yadda da abin ba saboda ya saba doka ta Allah to sai dai in wani abu ne kana karkashin wani tsari irin wanda muke ciki a yanzu wani abin kaki ko kaso haka za a tirsasa ka kai in ya so kai Allah ya isa to kaga wannan Allah ya sani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman to wannan shine ash-shar'ul mubaddal shar'ul mubaddal duk wata bid'a ka sa ta karkashin sa duk wani hadisi mawdu'i hadisi dha'ifun jiddan hadisin da malamai suka yi suka soke shi suka yi magana akan bacin sa to yana karkashin ash-shar'ul mubaddal duk wani abu na san zuciya yana karkashin duk wani tafsiri gurbatacce da aka yi wa alqur'ani yana karkashin ash-shar'ul mubaddal duk wasu dokoki na dan adam da zai kirkiro su ci karo da na Allah yana karkashin ash-shar'ul mubaddal shari'a ce amma kuma cirkitacciya ce to shine yake cewa waɗannan abubuwan da suke zuwa da su da suka saba wa shari'ar Allah mafi kyan abu daga cikin su shine wanda da can yana da wani asali amma aka soke asalin annabi yazo da wani abu daban ko mun ce duk abin da shari'ar da annabi yazo da shi to tafi waccan kyau ba a taba canzawa annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da yake kasa ko abin da yake ko kasa ko bai kai wancan na farko ba ba nan sak min ayatin aw nunsiha la ati bi khairin minha aw mithliha amma Allah subhanahu wataala yazo da wani abu kasa babu shi saboda abinda alqur'ani yazo da shi ahda yafi zama shiriya yafi zama akan hanya madaidaiciya mai kakkiya mafi munin kaso da zai fada ciki shine ya fada cikin ash-shar'ul mubaddal ya fada cikin shari'a wacce jirkita ta aka yi wani ne ya zo ba da izini ba ya shar'anta ta am lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zin bihillah kaga yace min ad-dini ma lam ya'zin bihillah shi ad-dini ba a yin shi sai da izini ba yin ad-dini da ka ko ka ce to ina annabi ya hana ka san akwai wanda aka ce kaza bid'a ne ka mu inda annabi ya hana to shi addini ba hanin ake ta izinin ake fara ake tambaya idan aka in baya cikin izini to an hana saboda ay am lahum shuraka shar'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah duk abinda Allah bai izini ba in addini ne to Allah ne yake cewa ai shi ta shi kofar addini a rufe take rub sai abinda aka buda maka inda aka buda maka shi aka yadda ka shiga inda duk ba buda maka ba to baka da dama ka buda wa kanka sabanin abinda ya shafi rayuwa abinda ya shafi mu'amala wannan shi kuma abu da yake ba inda aka yadda ka rufe sai inda shari'a ta rufe abin da ya shafi rayuwarmu mu'amalarmu faɗi tashinmu na yau da gobe kasuwanci abinciccika sutura waɗannan duka komai abu ɗaya yake baka da iko ka dubi wani dinki na wani kawai haka saboda kawai dinkin sabo ne ka ce wannan bid'a ce ka haramta masa ka ce saboda kai baka taba ganin dinkin a jikin wani a'a ko wata mota da ya shiga ka ce ita wannan motar bid'a ce ko wani gida da ya gina ka ce wannan gidan bid'a ce baka da iko ko wani abinci da yazo wani hada-hadan abinci ba cutarwa zai ba komai ba kawai ka ce saboda kai baka ci bid'a ce a harkar rayuwa da harkar mu'amala nan bid'a ba ta shiga kamar harkar auratayya mu'amala ce akwai abubuwan da shari'a ta sa sharadi a aure a samu kaza sauran abun kuma mu'amala ce a nan ba za ka zo ka fiffige ba ka ce dole sai komai an kawo maka nasi lefe ina aka ce ai lefe kudin na gani ina so ina ka ce kamar kudin wannan al'ada ce take hukunta take ko abinda ake bukata ya zanto dai auren nan an yi shi bisa waɗannan rukunnan aure da ake bukata la nikaha illa bi waliyyin wasalati wa shahidi adli a samu wali a samu sadaki a samu shaidu a samu siga a yi abin din amma wasu abubuwa da za a zo kuma su kasance tare da auren kawai dai abinda za a duba ce ne ka a yi abin da kuma auren zai gagara sai kuma anan a toshe maqsudu shari'i yana so a samu auratayya saboda jinsin dan adam ya ci gaba da wanzuwa a samu zuriya ta kaure to kun aka zo da wasu abubuwan kuma da za su dakatar da abun to kuma kaga anan an shiga hurumin abin da maqasidu shari'i abinda shi mai shari'a yake so ya tabbatar ta hanyar aure amma ba haka ba to abin abu ɗaya yake to wannan rarrabewa tsakanin mu'amala da addini shine wasu suke kokarin su gwama su in ana maganar bid'a sai kawo maganar rayuwar yau da gobe wanda babu bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi a cikin wasu abubuwan da yawa da ake yi da kake sayan bulo kai ginin masallaci shi ma kake sayan bulo ya gina cocinsa duk abinda kai isa sa a masallaci zai iya sawa a cocinsa amma ita ibadar kowa da tashi kowa da yadda zai yi ibadarsa to wajen wannan ibadar na ake cewa to kai ba a yadda kai kaza ba kaza ake so kai amma abinda ya shafi rayuwa wannan ba a kofarsa a buɗe take shi yasa Allah yake cewa wa uhilla lakum ma wara'a zalikum wa qad fassala lakum ma harrama alaykum abinda yake haramun sai Allah ya bayyana sadaki dake abinda yake halal kuma sai aka faɗe shi a dunkule kamar yadda muka faɗa uhilla lakum at-tayyibat ba su da iyaka duk wani abu da daɗa sa lafiyar jiki halal ne duk wani abin da zai cutar haramun ne an baka wata ka'ida a dunkule saboda duk wani abin da za a kawo maka shi ko a tambaye ka fatawa nemi sanin hakikanin meye abin yana da daɗi ana jin daɗinsa ko kai kadara kai baka jin daɗinsa amma dai wasu suna jin daɗinsa baya cutarwa ba ya sa komai to shi kenan halal ne idan me zaka haramta masa dan kai bai baka daɗi ba ba wai kakka ce daɗi da aka ce daɗi kai ka ji daɗinsa ba za ka ji abinda baka jin daɗinsa ka haramta mutane ba wai daɗin ka ake nufa wanda dai mutane suna yana musu abin nan annabi an ci damo akan abin ɗinsa amma bai hana ya ce aka yi masa tayi ya ce a'a ba zai ci ba Jabir ya tambaye shi a haramun huwa haramun ne annabi ya ce a'a ba haram ba ne na samu ni al'adar mutane na ba sa ci ne na jini ma bana so in ci to irin wannan zaka samu wani yana nan shi baya cin dan akuya to kaga dan shi baya cin dan akuya ba zai haramta wa cin mutane cin dan akuya ba a lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh